Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan dai ana biye da shirin ciwon ya mace daga makonni biyu da suka gabata, tattaunawarmu ta karkata kan muhimmancin taimakekeniya a tsakanin mata da irin ƙalubalen da ke tattare da yin haka. Kamar a makon jiyan kuma, muna tare da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Asma'u Abewala. Kuma kan lokaci ya cin mana, Hajiya Sa'adatu ta koro bayani inda take cewa,
illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi da wani a gidanki kwana ba abinci saboda me, saboda ba ku da kyakkyawar mu'amala ki da nan uwa, sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi, ƴaƴanki ba samu sutura sun saka ba, ƴaƴan mutane saka, amma da kyakkyawar mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu. Kuma idan kina kyakkyata wa ƴaƴan al'umma ko kina kyakkyata ma ƙotanki, ba za a taɓa wani cutar da ke ba, ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba, ba za a taɓa wani cutar da ƴaƴanki ba, ko ba ki yana za a kare miki wani interest ma ke ko mijinki ke neman aurewa ba, sai a ce kai ai mutum ya arziki
To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya. To Hajiya, me kyakkyawar mu'amala tsakanin mata take haifarwa?
Muna da buƙatar kyakkyawar mu'amalar nan tana da alheri, gaskiya ba kaɗan ba. To akwai mata da na sani, mata masu dabara, ina a mu'amala da ƴan lokal gamban ukutudin wadda ɗan kada ya ƙiru da dawakin tofa. So matan nan suka yi haɗin kansu, ba wani ya musu ba, wani ƙungiya ne na MCHIP muka taɓa yin amfani da su lokacin na aiki, sai muka haɗu da su. Zama sun zo da al'ada za su taya mu haɗa kan mata wanda za su je su haɗu su ringa taimaka wa junan. So saboda wajen awon ciki da haihuwa a gida ɗin nan, to sai aka samu waɗannan matan, sai suke yin asusu dubu wace sati za ki sa naira 20. To wannan naira 20 ɗin da suke sassakawa sai a haɗa a dunƙule, sai a baiwa mace ɗaya ce ta jajari. Idan ta jajari abin ta samu a riba ta ɗan sama ƙungiya. To idan wani satin ya zo aka haɗa, sai kuma a ba wata, ita ma sai ta jajari. To daga haka da haka sai kiga an zagaya. Kowa ya samu jari. Dan a dalilin hakan da muka ji wata rana, na kira kwamishiniya ta muka ji tare da ita. Sai ya zama cewar ta kawo kuɗi kyauta ta ba su, don ta ƙarfafa musu gwiwa. Jarin ya su yi ƙarfi. Ni ma na kawo kuɗi na ba su na kyauta. So daga baya kuma da nazo daga wannan ƙungiyar ta haɓaka, na kawo kuɗi rance na ba su, na ce ga wannan. Ba wannan ta ba ku wannan ne, ko na ba ku ne don ku juya, ku ƙara jarinku. Idan shekara ta yi, ku ɗebe riba ku ba ni kuɗi na. Kuma alhamdulillah ba su ci amana ta ba, haka suka yi min. Shekara na yi suka haɗo min kuɗi na cas, suka ba ni, suka godiya da abin da yake akwai. Kin ga sunan su ma gaba ɗaya mata masu dabara. Kuma duk sati ranar awon ciki sai su je sai su ɗan yi fate-fate su kawo mata. Wani lokacin kuma su yi shinkafa su sa mata su alayyahu su zo gale sai su raba. To sai ki ga cewa da ba a samu ƴan awon ciki da yawa, amma lokacin da suka fara wannan abu kan ƴan awon ciki ba. ƴan awon ciki su kanga cika azuku don ka ci wannan abincin kazo. To aljihun suke yi. Kin ga haɗin kai ne na mata za ta taimaka wa kansu. To daga nan sauran wurare suka yi ta aran wannan salon dabarar tasu, sai aka ringa hayatta kowa sai ya ara shi ma sai ya ce da Allah ya ji ai masa garinsa, sai a ji ai masa, wani sai ya ce shi ma a ji ai masa. So daga haka mata suka singa samun alfanu. Kuma kin ga wannan amfaninsa ba baraka, ba tashin hankali, ba yawan munafunci. To ka san akwai wani abu da kake na alherin al'umma. Sannan duk Asabar suna haɗa kansu har da waɗansu maza ƴan wadi blame committee ɗin na unguwa, sai su haɗu su share asibitin gaba ɗaya, shiga supervisa duk Asabar sai su masa shara ba halbatin Asabar ɗin ƙarshen wata.
To Hajiya Asma'u, me yasa kike wannan taimako?
Muna buƙatar taimako. Za a samu a taimaka mata 30 biyar a cikin ma za mu samu tsalle, ba za ta rage kwarai daga cikin ga mata. Idan an talafa musu suka samu na kansu, wallahi ƴaƴa masu sun huta. Duk wannan matsalar da muke samu yara akan hanya, yara talla yau ana maganar batu fyaɗe, gobe ana batun maganar batun shaye-shaye, wallahi idan mace tana da abin hannunta to ƴaƴa sun zauna wuri ɗaya kenan. Rashin abin namu na mata ne ya zama to zaki ga cewa yara sun fita talla. Maganar batun tallan nan dan zamani ne ya bata shi, talla taimakawa ne. Tunda akwai wasu zaki ga cewa uwaye ba su da shi, sai yarinyar ta shaɗa ta tuna musu zai samu sai abinci. A dama haka ake cuduwar yazu yaruwa ta babu kamun kai. Saboda haka tunda zamani ya canza, in an ce in kiɗe canza dole ruwa ta canza. Kamata a ce a tallama mata su samu abin da su su rage wannan maganar batun tallan nan da yara mata kai da yaran maza kai. Sai shi ke jefa su akan shaye-shaye da kuma fyaɗin da ake fama da kuma lalata ƴan matan da ake.
To tattaunawarmu ta bayyana mahimmancin samun taimakekeniya tsakanin mata wanda yakan haifar da haɗin kai mai ma'ana. To amma shin su matan sun fahimci irin gudunmawar da za su iya bayarwa a cikin al'umma? A dalilin haka ne muka karbi bakuncin Hajiya Binta Ibrahim, tsohuwar shugabar kungiyar mata ta ƙasa, wato NCWS Region Abuja, kuma mun zanta da ita a game da aikinta a lokacin kasancewar ta yi mu'amala da mata. To Hajiya Binta, kin taɓa riƙe shugabancin kungiyar mata ta ƙasa?
A gaskiya na yi shugaba na National Council for Women's Societies na FCT, kuma a yanzu ni ce kakakin kungiyar na national. Kuma a matsayina na shugaban mata magina, ina da kungiyar da muke gine-gine wanda aka fi sani da Women Housing Plan Initiative.
A wannan faduwa ya zo daidai da zama. Abinda nake so mu tattauna a kai shine muhimmancin mata. Anya, sun san ko su wane ne a cikin al'umma, sun san ko su wane ne a cikin gidajensu, sun san irin rawar da muhimmancin da suke da shi da za su iya takawa domin kawo canji na gari.
To da farko dai sai in ce a gaskiya ba a kai ga wannan ainihin yanda kika bayyana sanin ko su wane ne ba. Ana dai gwadawa ne amma ba a kai ba, domin sai in iya cewa iyayenmu da kakanninmu sun ma fi sanin mahimmancin zama mace a wannan lokacin. A yanzu an samu abubuwa da yawa da ya ɗauki hankalin mata da suka fita daga cikin yanayin tsarin ma da Allah ya yi na zama mace. Sabida haka gaskiya inda mata sun san mahimmancinsu a al'umma da an samu canji.
Za mu dawo kan wannan. Ina so tukunna ki dan mana tsokaci, wace ce mace, wani mahimmanci take da shi a al'umma, kuma ta yaya za a fargar da mata su fahimci ko su wane ne domin gyara al'amarin?
To da farko dai mace a yanda Allah ma ya bayyana mace, sai mu iya cewa rayuwa duka ya tattara a ƙarƙashin mace. Dan na farko, in kika duba babu yanda za a yi in ba a haihuwa ba ma rayuwar gabaki daya. So daga farkon farawa mace ta fi komai mahimmanci a duniya gabaki daya, saboda ita ce Allah ya dora mu nauyin daukan cikin nan har lokacin da za ta haihu da kula da dan da ta haifa har ya zama mutum. Duk kowa da kika gani a duniyan nan haihuwansu a kai, kuma mace ce ta haife shi. To saboda haka idan da mata sun san wannan kadai, ya isa su san cewa dan dai a komai ake a duniyan nan dole da tallafin mace. Misali yanzu idan kin haihu, ke kika san me kika koya ma danki, ke kika san me kika koya ma iyalanki da shi zai tashi. Idan ya kai mintulin da zai aure ko za ta yi aure, mace ce kuma za ta ci gaba da wannan hidimar. To in kika zo ga maganan rayuwa gabaki daya ko ga manyan nan, in suka gama abubuwansu da matansu za su yi shawara. So dole akwai tallafi na mace a komai da ake ciki. To idan da a ce mata za su zauna su nutsu, to duk yawancin abubuwan nan da ake yi ba zai faru ba. Dan me sai muka samu kanmu a cikin wani hali na kwaikwayo? Kwaikwayo shi ne ya samu a halin da muke ciki. Ina maganan Afrika yanzu gabaki daya. Inda a ce mun tsaya akan yanda tsarin iyaye da kakanni muka tashi muka gani, da yawanci abubuwan nan zai faru ba, amma matan suna son zama maza. Kowa kuma an riga an raba mu kowa ainihin abin da ya fi dacewa da shi. Namiji an san ga abin da ya dace da mace, an san ga abin da ya dace da ke. Sabili da haka mun san yanzu lokaci ya kawo mata suna ma neman shugabancin ƙasa, amma sai in ga an ce kada ranka da hannu. Domin wannan da muke nema mu je mu shooting shi ne yasa muka manta da abin da ake ce ma ainihin fundamentals din mu, muka bari muka shiga halin da muke ciki.
Kin yi bayanin da wayansu za su gani kamar gashi kin rike kungiya guda wanda a ra'ayin wasu suna gani bai ma kamata mace ta fito ta yi haka ba. Duk da kuma kin rike wannan kungiya, kina da kuma ra'ayin cewa akwai wasu abubuwan da mata suke hange za su yi na ci gaba ko na aiki da ya saba da ainihin tsarin da Allah ya yi.
To idan ba a samu wa'anda suka fito suka rike wasu matsayin ba, to za mu dinga tafiya ne cikin duhu. Ba na ce bai dace ba ne, abinda nake nufi na ce kada ranka da hannu, komai na da awon shi. Misali.
To mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu damar kawowa kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Idan ku aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji yadda wannan tattaunawar za ta kaya. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.